بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 26 ga watan رمضان هجران منزول صلى الله عليه وسلم جهو ديا جتري ودد 40 دا بقي وان دا يجي ديدا شابير ga watan March شكرا تدمو بيو دا 26 ميلادية muna cikin tafsiri na suratul anbiya zamu tashi aya ta 76
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim wa nuhan iznada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim.
To a karatunmu na jiya mun dan kawo bayani dangane da abin da ya shafi annabi Lut alayhi salam da yanda ya yi gumurzu da mutanensa dangane da miyagun ayyukan da suke aikatawa na ainihin yin mu'amala da maza, shi ne abinda a wannan zamani ana kiran shi auren jinsi, wanda kamar yadda muka yi bayani jiya muka ce auren jinsi Yahudawa da Nasara sun halatta shi a ƙasashensu, a ƙasashen Faransa an halatta auren jinsi, a ƙasashen Amurka, a ƙasashen Ingila an haramta auren jinsi. To kuma su shugabannin suna kokarin su kakaba ma kasan Afirka cewa lalle mutanen Afirka su ma su sa hannu akan halatta auren jinsi. Su kuma mutanen Afirka an dauko matsalan an kawo shi cikin house, mutanen Afirka sun ce wannan ba dabi'a bane, ba al'ada bane na 'yan Afirka. Da kristocinsu 'yan majalisa da musulmin 'yan majalisa sun ce wannan ba al'adarsu bane, wannan al'ada ya fi kama da al'adar dabbobi, su gaskiya ba za su sa hannu ba. Ina ganin tun zamanin Obama ya kawo maganganu har ma ya yi barazanar zai kaka ba ma Najeriya kafin kuri in ba ta sa hannu akan auren jinsi ba. To wannan matsala na auren jinsi yana fa daga cikin matsala wanda Allah ta'ala ya turo annabi sukutun dominsa, domin annabi ya nuna wa mutane aqida ne mara kyau, kuma duk mutumin da ya kudirce shi ya yarda cewa auren jinsi yana da kyau ya fita musulunci, kuma duk mutumin da ya goyi bayan waɗannan makiya Allah Yahuda wannan masu wannan mummunan manufa, wanda Allah ta'ala ya ce mana walan tarza ankar yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, da Yahudawa da Nasara ba za su taɓa yarda da ku ba har sai kun bi mai addininsu. Babu yadda za a yi Isra'ila ko Amerika ta yadda da ainihin musulmi, dole sai musulmi sun bi Amerika 100%. Idan ka ga Amerika tana raɓe wa musulmi, ta raɓe musu ne saboda wani fa'ida da take samu, amma a cikin zuciyarta tana tunanin yaya za a yi musulmi su rabu da addininsu su koma addini irin nawa, irin na Yahudi. An gane wannan ko? Wala ya zalu na yuƙati luna kun hatta ya rutu kun an dini kun inista ɗa'u, ba za su gushe ba suna yaƙanku har sai sun tunkuɗe ku daga addininku in suna da iko. Saboda haka kada ka taɓa tunani a cikin zuciyarka cewa Yahudawa suna son musulmi ko ka ce Nasara suna son musulmi. Allah ya riga ya gaya mana ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya wa ba'd. Ya ko dauka imani kada ku riƙi Yahudawa da Nasara a matsayin majibinta, sashen su mataimaka sashe ne, sashen su matoya sashe ne. Wa man yatawallahum minkum, duk mutumin da ya jibinci Yahudu ko Nasara daga cikinku ya nuna musu soyayya ya jubance su to lalle yana cikin su ku fahimta wannan ko saboda haka wannan aqida yanzu na auren jinsi gashi dai addinin ya hana gashi a rubuce kuma Allah ya kira shi khaba'is Allah ya ce waludan atainahu hukuman wa ilman wa najaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'is innahum kanu qauman sau'in fasiqin da annabi Lut mun bashi hukunci da ilimi kuma mun tsiratar da shi daga al-qarya da suke aikata datti ayyuka na datti lalle sun kasance mutane miyagu fasikai Allah ya ce mun shigar da shi cikin rahmanmu innahu min as-salihin lalle shi yana daga cikin salihai to kafin nan na so amsa tambayoyi sai na dan manta akwai tambayoyi daga cikin akwai fadakarwa wanda wani dan uwa ya kawo cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina so gabatar da wata muhimmiyar tambaya tare da shawara game da harkokin kasuwanci a tsakanin musulmi a wannan zamani a yau tsarin kasuwanci da harkokin kuɗi sun zama masu rikitarwa saboda ci gaban zamani da tsarin tattalin arzikin duniya saboda haka musulmi ba dama suna neman wahala wajen suna fuskantar wahala kenan wajen gane bambanci tsakanin abinda yake halal da kuma abinda yake dauke da riba musulmi suna fuskantar wahala wajen gane abinda yake halal da kuma abinda yake dauke da riba ko wasu abubuwa da musulunci ya haramta a yau akwai hanyoyi da dama na kasuwanci bankuna hada-hadar kuɗi ta zamani da kuma saka jari waɗanda ba su kasance da yawa a da ba saboda haka mutane da yawa ba su da cikakken ilimi da zai taimaka musu su fahimci hukuncin musulunci akan waɗannan sabbin hanyoyi na kasuwanci saboda haka ina so in ba da shawara cewa malamai su yi ƙoƙarin shirya majalisu ko tarurruka na musamman domin tattauna waɗannan sabbin batutuwa na tattalin arziki da kasuwanci da kuma wanda suke shafar musulmi a wannan zamanin a irin waɗannan majalisu za a iya haɗa malamai masu ilimin fiqh da shari'ar musulunci na biyu malamai masu ilimin malamai masana tattalin arziki economist da suka fahimci tattalin arziki na zamani sannan ku masu sana'a da ƙwararru da suka fahimci harkokin banki hada-hadar kuɗi ta zamani da kasuwancin duniya idan ana yin irin waɗannan majalisu lokaci zuwa lokaci sannan a riƙa sanar da al'umma sakamakon tattaunawar hakan zai taimaka wa musulmi da dama wajen gudanar da kasuwancin su cikin tsari da ya dace da shari'ar musulunci ko da dai bai kawar da ainihin matsalar gaba ɗaya ba amma zai iya rage yiwuwar mutane su faɗa cikin riba ko wasu haramtattun mu'amala ba tare da suna sani ba wannan zai zama wata hanya mai kyau ta haɗa ilimin shari'ar musulunci da kuma ilimin fahimtar tsarin tattalin arziki na zamani domin taimaka wa musulmi su gudanar da kasuwancin su cikin halal Allah ya shiryar da mu zuwa ga abin da yake halal ya kuma kare mu daga abin da yake haram jazakumullahu khairan Allah ya ƙara mu malam lafiya to ina ganin bayanin da yayi aikowa ya fahimci inda aka dusa to saboda haka wannan shawara ya bayar malamai su dinga tattauna sababbin abubuwan da suke zuwa a zamanin yanzu kamar a ce yanzu ga matsalar POS menene matsalar na matsayin musulunci kan POS sai a tattauna a kan shi da matsalolin abubuwan da suke zuwa na zamani wanda babu su a da to wannan zai wayar da kawukan mutane sosai a kan shi sannan sai kuma ci gaba da tambayoyi na jiya assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da juriya akan da'a akan da'awan salafiyya malam ga tambaya daga jihar Ekiti state ita ce kamar haka malam an zo masallaci za a yi sallar azhar to liman bai zo ba aka tura wani mutum domin ya ba mutane sallah to sai shi wannan mutum ashe kasaru yake yi shi ya rubuta ashe kasaru yake yi shi wannan mutumin ashe kasaru yake yi shi kuma bai yi bayanin kafin a fara sallah ba an yi raka'a biyu sai ya sallame kawai aka ce masa subhanallah aka ga bai tashi ba ya sallame an ce mai subhanallah kawai sai ya ci gaba da harkar shi kawai sai ya yi nuni da alaman kaman kasar yake yi ya dan nuna masa alaman shi kasar mai yake ce to jama'a daga ku yi hakuri wato sallar da nayi ni din nan kasar nake yi nazo na shugabance ku to ni raka'a biyu zan yi in sallama bai bayani ba wai sai kama ishara da hannu yana musu bayani shi kasar yake yi su kuma mamu suka tura ɗaya daga cikin su daga cikin wa'anda suka yi sallah tare da cika tare ya cika musu sauran sallah to malam yaya sallar su take shin hakan yayi ko kuwa sai dai kowa ya tashi ya kawo sauran cikon shi kadai to farko dai wannan bawan Allah yayi kuskure idan mutum matafiyi ne kuma aka tura shi yayi limanci ya kamata yayi bayani ga mutane ni matafiyi ne zan yi kasaru ne ku cika idan yayi kasaru raka'a biyu yayi sallama sai mutane su tashi in ma kowa yayi sallah shi kadai kowa yayi sallah ya rama sauran raka'a biyu shi kadai ko kuma su wakilta wani liman daga cikin su ya nusa raka'a biyu kowanne yayi ina fatan gane wannan in ma ya zamanto kowa ya rama raka'a biyu da kansa ko ku sanya wani liman ya cika muku raka'a biyu wanda yake tare da ku Allahu a'lam assalamu alaikum dan Allah ina da tambaya mutum ne yake jarabawa sai lokaci yayi aka ce kowa ya kawo paper lokaci yayi kawai sai hakan ya sanya ya rikice a takaice gashi bai gama ba an ce lokaci yayi kuma ya iya jarabawan kamar a ce jarabawa mai question guda biyar yayi guda biyu kawai sauran ma ya iya inda za a bar shi amma an ce bai lokaci yayi sai hakan ya tayar mai da hankali ya jawo saboda tashin hankali har maniyyi ya fita saboda ya matsu da yawa an gane wannan ko kuma ya ji daɗi a yayin fitar na nashi shi akwai wanka a kansa Allah ya ƙara wa shi sabaki da juriya a nan wajen wannan maniyyi ya fita ne ta hanyar matsi ya shiga cikin wani irin matsi da tsanani sai maniyyi ya fita an gane wannan ko inda a ce da maniyyi ya fita ba ya fita bane ta hanyar jin daɗi ya ce kawai ya fita ne irin yadda maniyyi ya fito ya fita ne ta hanyar wahala irin ya fuskanci wahala an gane wannan ko to da ya fuskanci wahala kawai sai ga maniyyi ya fito in maniyyi ya fito ta hanyar wahala babu jin daɗi a cikinsa to wannan bai karya mai abin da bai karya alwala ba ko ba zai wankan janaba ba wannan ba zai wankan janaba ba ko bai karya mishi azumi ba an gane wannan ko wannan azumin da yake ciki azumin bai karye ba saboda maniyyin ya fito ne cikin hanyar wahala amma maniyyin ya fito har ya ji daɗi to wannan jin daɗin da yayi an gane ko na fitowar wannan maniyyin to ya hukuncinsa wasu malamai suna ganin azumi ya karye suna ganin bai karye ba da shi ne ya yi wasa ya fito da maniyyin da kansa sai ya ce azumin ya karye zai rama azumi guda ɗaya amma wannan ya matsu ne sai maniyyin ya fito ina fatan gane wannan to wannan ba a tunanin azumin shi ya karye Allahu a'lam azumin yana da azumin bai karye ba alwala ba assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya da imani dan Allah malam ina da tambaya malam menene hukuncin easy buy kamar waya ce malam ana sayar da ita 100,000 200 idan ka je easy buy za su baka ita a 250 zaka bada kamar 70,000 zaka bada kamar 70,000 duk wata sai ka rika biyan sai ka rika biya har ka biya sauran dan Allah malam menene hukuncin sa to irin wannan nau'in kasuwanci shine wancan bawan Allah yake magana akai cewa ya kamata a ringa wayar da kawukan mutane akan shi shi wannan easy buy din wato shine malamai suna kiran shi a wannan zamanin a wato al-bay'u lit-taqsit bay'u taqsit ake kiran shi yayi kama da a ce hire purchase yanda mutum zai siya abu in ya siya abu zai ringa biya kadan kadan na ba san gano wannan anan wajen shi wannan kirikin taxi din wanda farko dai abinda ake sayarwa 200 tunda zaka biya kadan kadan ne ba wai zaka biya lokaci dai bari to za a ce zaka biya 250 kaga an ƙara ma 250 sannan kuma in lokacin biyan yayi ma ba wai zaka biya bane a lokaci daya zaka ringa biyan kila 2,500 duk wata har sai ka gama biya to yaya hukuncin wannan wannan matsala malamai sun kai ruwa rana malamai sun yi rubuce-rubuce wasu malamai sun haramta shi wasu malamai sun karhanta shi wasu malamai sun halarta shi amma abin da yafi inganci kuma yafi yawo a wajen malamai manya shine irin wannan kiriki ya halarta ina fatan gane wannan wato baka da kuɗin da zaka iya biya nan take sai ka zo ka karba 200 ake sayarwa aka siyan ma 150 amma zaka biya a hankali a hankali kuma ya zamanto an san ƙarshen lokacin biyan a sanya ajali yaushe ne za a biya yau idan aka sanya wannan ajalin an gane sai ajalin ya cika to ya zamanto ka gama biya amma in ka ce zan riga biya kadan kadan amma babu ajali wannan bai halarta ba ina fatan gane wannan to saboda haka wannan bai'u taksir din ya halatta wato lura da karbin dalilai malamai da dama sun kawo dalilai na halaccinsa wanda shi wannan kiriki ya dace tare da ruhi na shari'a wajen tabbatar da maslahan shi wanda ya siya bai da kudin da zai iya biya in an ce ya biya lokaci daya sai aka yadda ya ringa biya kadan kuma aka sa mai lokaci mai tsawo da zai gama biya kaga wannan ya zamanto maslaha a gare shi sannan maslaha ne ga shi mai siyarwa tunda shi ma ya samu ƙarin kuɗi sannan kuma akwai sauƙewa a gare shi tunda zai ringa biya kadan-kadan kamar yana adashi ne har ya gama biya kuma akwai warware mushkilar mutane kana cikin mushkila kana so ka siya mashin ko kana so ka siya mota baka da kuɗi a dungule amma da za a ringa karɓan kuɗi kadan-kadan zuwa lokaci kaza za ka iya yi to irin wannan sai ka ga mutum ya mallaki abubuwa da dama wani ya saba gaya min cewa mafi yawan gidajen da mutane ke mallaka a Saudiya gwamnatin Saudiya ne take yin haka tare da mutane za ta ringa cire kuɗi kadan-kadan daga cikin kuɗinka zuwa shekara kaza in wannan shekara ya gama cika an mallaka maka wannan gida din an gane ko to saboda haka wannan kuɗin da aka sanya 250 ɗin nan ba a sanya shi daga cikin raba ba da babali ana kira abu riba idan ya zamanto kuɗi da kuɗi zan baka 200 kai kuma zaka nan gaba zaka biya ni ka biya ni 150 kuɗi da kuɗi amma zan baka littafin nan 200 ake siyar da shi amma kuma nan gaba zaka biya ni 150 wannan yayi ba riba bane tunda littafi ne da kuɗi shi littafi kana iya siyar da shi da nagana ma amma kuɗi an san 200 ne ka bani kace kuma in zan biya 150 zan biya to wannan shine bashi da ruwa haramun ne ina fatan gane wannan amma shi wannan irin wannan ciniki na easy buy din nan an sauwake maka ne an baka abun kuɗi zaka biya kuɗi sannan kuma an sanya ma lokaci kuma ba wai zaka biya a dunkule bane zaka biya ne kadan har ya zaman to ka gaba biya to daga cikin malaman da suka halarta irin wannan an gane ko bai'u tafsir din nan akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akwai Sheikh Muhammad Rashid Rida akwai Sheikh Abdul Wahab Khallaf akwai Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz akwai fatwa na Al-Lajna Ad-Da'imah lil-Buhuth al-Ilmiyyah wal-Ifta na Saudiya an gane wannan ko to duk wayannan malamai sun ce yajuzu shar'an bai'u sil'a bi samanin mu'ajjal za'idin ala samani al-hali idza kana al-ajalu ma'luman yana halatta a shari'a wato siyar da kayan masarufi da kudi wanda za a biya nan gaba wanda kudin nan ya karu akan kudin da za zaka biya yanzu ne kudin ya karu akan kudin da yanzu zaka biya in ya kasance an san ajalin nan zuwa yanzu ne za a gaba biya an sani amma in ba a sani ba ya zama ya saba a shari'a an gane to wannan shine fatawar malamai mafi yawa an gane dangane da irin wannan ciriki wannan din zai bai din ya halarta amma zai iya kuma ko wani sharadi idan na kasa biya fa idan na kasa biya to kudi na da shigar fa to kaga wannan shine haram idan an kulle sai je kamfanin to tunda na kasa biya abin kudi na ina zan je a sun kulle waya ba ko sai je kamfanin waya sai dai to ya bayin kudi waya sun nan kulle ko kuma sai ake yi kuma kuma ya wuce ba su bude wannan halal a su ba nan ba shi ne muke magana ba muna so mu yi maganar halal din wajen tunda dai sun kulle mu na biya 280 ba iya biya 220 ba sun na a to ai kulle to ya za in na same sa can kenan to ai ai magana da nake ma albani kenan shi ba ina so sai in dai kamfani shi ba na ta waya ko zan bude na ɗan kwantuwa to kaga ni ba kaga sai je ina kenan kamfanin sai ba da 220 din sai ai mi sai a bude mu kaga shi magana zuwan da zuwa kamfanin wajibi ne kenan to tunda ba zan iya biya ba fa no refundable a duk inda suka karawa mutum lokaci wannan babu laifi amma cin ya kudin ya zama haramun a gare su an gane to ga wata tambaya nan abu now sun kara yawan kudi akwai matsala sai kuma to bari ni guda ɗaya ne kawai to malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara ma malam ilimi da basira malam daga sirri usulul fiqi ya riga hadisi to ni ma a Najeriya ne nake jin wannan karatu kuma karatun wallahi ba a tudun wala nake ji ba a wajen hanyar kawo kawon nan gaskiya ban jin shi a tudun wala karatun ina jin shi a wani bangaren kawo kawo ne wai usulul fiqi ya riga hadisi to idan usulul fiqi ya riga hadisi jama'a sai yaya aka kafa shi shi dai musulunci shi ne qur'ani da hadisi ya ayyuhal ladzina amanu atii'u llaha wa atii'ur rasul wa la tubdilu a'malakum ya ku wanda kuka imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo kada ku bata ayyukanku kada ku bata me kenan in ba ku yi da'a ga Allah da manzo ba ku yi da'a ga qur'ani da hadisi ba za ku bata me to kenan in ba maganar Allah da maganar manzo akwai maganar wani usu akwai wani ilimi yanzu karatun fiqi zai rayu in ba qur'ani da hadisi to usulul fiqi ba zai rayu ba ai ana ciro usulul fiqi ne daga qur'ani da hadisi anan ne ake gina ka'idan al'amru yaqtadi al-wujub an-nahyu yaqtadi at-tahrim دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح الضرر يزال لا ضرر ولا ضرر دي ولي قاعده من اصول الفقه ومع الاحتمال يسقط الاحتجاج دي ولي قاعده من اصول الفقه daga gari an ciro shi ne in ba shi da nassi a cikin qur'ani da hadisi da qiyasi ingantacce ba qaida bane mai kyau ka wurgar da shi ina fatan gane wannan in ga mutum ya ce ma usulul fiqi ya riga qur'ani to usulul fiqi ne na zindiqai sai ka ce mai usulul fiqi nan zanadiqa ba usulul fiqi na musulunci ba usulul fiqi na musulunci dole sai ya zama to akwai qur'ani kai duk ilimin da ba qur'ani da hadisi ya gare shi ilimin shedanu ne يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا قوم ثاني قوم تكيران الله da manzansa idan sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku kenan in ya zama to akwai ilimin da bai amsa kiran Allah da manzo ba ko science and technology idan ya yi watsi da Qur'ani hadisi kuma ba romu da shi an gani in malami na karantar da mu science sai yana so yayi fada da Qur'ani da hadisi da sai zamu ce wannan science din ka fa huwa rajul an gano wannan ko wa maktalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin usulul fiqi ina za a mai da shi to an ce kuma ya riga Qur'ani da hadisi an ce kuna jayayya ko ma menene kuna jayayya kan aqida kan ibada kan mu'amala kan fiqhu kan usulul fiqi kan tattalin arziki kan kimiyya da fasaha farudugu mai ila Allah wa rasul kun gano wannan ko wannan ya tunatar da ni wata magana wai akwai wani malami wanda ya je ya karanta usulul fiqi tun Najeriya ba wanda ya san usulul fiqi wai wannan usulul fiqi da ya karanta wato yana da wani ilimi ne special na musamman shi yasa yake tarikici tare da mutane to kamar yana rikici da jahilai ne ina ba san gano wannan kamar shi malamin yana rikici da jahilai ne ya san wani ilimi wanda shi kadai ya san ilimin an gane din Najeriya ba wanda ya san ilimin to kun san abin takeici mu dauka ma su kadaita ilimin ne a Najeriya a wannan zamanin kici a wannan zamanin ba wanda ya san usulul fiqi ai da sauki go to mu fara shehu dan godiyo ya san usulul fiqi ko bai sani ba Abdullahi Gondo ya san usulul fiqi Muhammad Bello ya san usulul fiqi to wayannan mutane a cikin karatun shehu dan godiyo akwai rikici na izgili ga hadisi akwai rikici na kiran Sahih al-Bukhari bola kenan ba san usulul fiqi ba kenan an ce duk wanda ya san usulul fiqi dole ne zai samu rikici da al'umma dan menene zai rinka faɗi maganar da zai rinka magana da yaren da ba sa ganewa to kuma shehu dan godiyo yana magana da yaren da muke ganewa ya wallafa littattafai da dama a cikin littattafan yana mutunta Bukhari da Muslim da Sahih al-Sitta to kenan bai san usulul fiqi ba kenan Muhammad Gondo shi ma kazalika Sheikh Abubakar Mahmud Gofa ya san usulul fiqi ko bai sani ba to yana sarkici da jama'a shine fa yake cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga al'umma karatun usulul fiqi na malamu gumbe kai ga yarin da izgili ga hadisin manzon Allah yana faɗin maganganu wanda suka saba wa malaman duniya gaba ɗaya ba an gane na'am za a iya samun malami duk ilimin sa ko wane ne shi zai iya samun zamiya a cikin wasu al'amura kadan ɗin ƙanana an gane don malam ya ɗan samu zamiya wannan ba yana nuna cewa yana tare da wayancan bane malam yana mutunta Bukhari da Muslim da littattafan hadisi sannan fatawan malam bai zama tori fici ga al'umma ba kamar yadda za a ce mutane wai gaba ɗaya a ce duk Najeriya ba wanda ya san shi to yanzu malaman duniya gaba ɗaya sun san usulul fiqi to fatawan malaman duniya da fatawan wannan malami da aka ce ya karanci usulul fiqi wanne ne shin wanne ne za a ce shine malami to yanzu manyan malamai shin akwai malaman da sun yi rubuce-rubuce kan usulul fiqi Abdullahi Gondo ya yi rubutu kan usulul fiqi Shehu dan godiyo ya yi rubutu kan hadda musalawul hadis a cikin su kowanne daga cikin su suna nuna alaƙa mai ƙarfi tsakanin usulul fiqi da hadisi ina fatan gane wannan duk mutumin da kaga ya ce wai idan mutum ya karanci usulul fiqi dole ne ya zama to daban dole ne kenan abin da ake nufi ba babu wanda ya san usulul fiqi gaba ɗaya a Najeriya a yanzu to mu ko mun san wallahi wannan malamin inda ya san usulul fiqi da kyau da wannan rikicin ma da ake yi da shi da yaro wallahi in ma usulul fiqi ya karanta to ya karanci gurbataccen usulul fiqi da akwai usulul fiqi wanda yake cike da philosophy malamai suna magana in za ka karanci usulul fiqi ka nisanci usulul fiqi wanda aka sa ilimin philosophy a ciki wannan yana lalata tunaninka ya lalata ma aqida ko kuma ya zama to ya karanci usulul fiqi amma ya fahimce shi a gurgunce amma ilimin usulul fiqi yana ƙara sanya ka fahimci qur'ani da kyau yana ƙara kusantar da kai zuwa ga hadisi ne shin jama'a a wannan majalisi namu mai albarka ana karanta usulul fiqi ko ba karantawa shin usulul fiqi ya nisantar da mu da hadisi ne ko ya ƙara kusantar da mu a wannan majalisi na alƙalawa majalisi malam bako muna da littattafai muna da ranan da muka ware na musamman na karantar da usulul fiqi ko mun tabbatar da usulul fiqi da muka sauke a wannan majalisi wannan malamin bai karanta ko ɗaya daga cikin shi ba an gane wannan ko in dai da ba dan alfahari ba ba ma san bai alfahari ne dangane da abin da ya shafi usulul fiqi din za mu ce ɗaliban ɗalibai ma wanda suka yi karatu a majalisin za su iya ja da wannan malamin akan usulul fiqi ina ba san gane wannan saboda su masu wannan magana saboda jahilci wani ma an kace za ka ya ce usulul fiqi ai malam ya karanci usulul fiqi an gane da makon yayi izafa don mama zai rika amma bai ma san ma yanda ake kiran kalman ba amma yanzu kace to wai menene ma usulul fiqi din wani littafi ne guda ɗaya malamin ya karanta da ku na usulul fiqi ai ya kamata ce ya karanta da littafai karanci 20 wanda ɗaliban shi suna alfahari da littafan nan 20 tun Najeriya ba wanda ya iya to mu mun san in dai ana magana usulul fiqi ne akan mustawa na jami'a mun san akwai wani bawan Allah wani dan uwa malam Jamilu Zarewa haka ne za ga yana yin daura yake na usulul fiqi sai ya yi daura na usulul fiqi littattafan usulul fiqi daban su warakat ne su usulul fiqi ne na CD su wane ne usulul fiqi na Usaimin usulul fiqi na Malikiya za ga yana kai daura to kaga wannan daura da yake yi kuma duniya tana ji to mun san cewa wannan bawan Allah dalibi ne ko malami ne na usulul fiqi amma ba mu taba ganin kasance littafi ɗaya ba amma ana ta barazana da wannan ilimi cewa usulul fiqi yasa ake ƙaryata Bukhari da Muslim usulul fiqi yasa ake inkarin hadisan manzon Allah ingantattu to duk wani ilimi wanda ya zamba yana hidima ga Qur'ani da hadisi bane bal ma yana kore Qur'ani da hadisi ne to ya zama ilimin musulunci to shin usulul fiqi ilimin musulunci ne ko ba ilimin musulunci ba to yaya za a yi usulul fiqi ya ringa kore hadisai ingantattu ya ringa injili ga hadisai ingantattu sannan kuma ce wai ilimin addini ne saka usulul fiqi mu dai usulul fiqi da muka sani tatacce wato yana hidima ne ga Qur'ani da hadisi an gane idan kaga wani yana karanta wani usulul fiqi kace wani littafi kake karantawa da ka samu wannan hujjar in ya ce usulul fiqi sai mu ce to wani usulul fiqi nawa ai malamai ka wallafa shi ko kaga babban abin da ke damu da irin wannan sai mutum ya kawo wata ka'ida amma ba zai faɗi littafi ba to rashin faɗin littafi ya za ka yi ka gane inda ya ciro dalilin shi in ka ce usulul fiqi ga ya mana usulul fiqi ne wanda Imam al-Ghazali ya rubuta al-Mustadfa ko usulul fiqi ne na Imam Sa'idi ko usulul fiqi ne na ainihin abin nan na Khallaf na Abdul Wahhab Khallaf malamai sun yi rubuce-rubuce akan usulul fiqi a duniya kuma ana nan ana karanta su a Najeriya wallahi kafin ma wannan malamin ya zo Najeriya ya fara ma karatu billahi lazi an dade ana karanta da usulul fiqi ina ba ta gane wannan to so haka idan baka da ilimi kawai ka ringa yin shiru me ya sanya ake sa wannan malami ya saba wa mutane a ya je yayi wani irin karatu ne gurbatacce wanda ya saba mutum ta ba sunna amma ba wai yayi wani karatu bane wanda ya fi karfin zoran mutane wanda wai malaman duniya an ma sun bada wani certificate na musamman sun ce shi karatun shi na musamman ne ba ma malaman fa majuhulai ba san kowa ya bane Allahu a'lam to muna cikin bayani akan abin da ya shafi al-liwa luwadi inda muka yi bayanin annabi Lut alayhi salam Allah ya ce mun ba shi hukunci da ilimi kuma mun cece shi daga alƙarya da suka zama suna aikata khaba'is suna aikata datti innahum kanu qauma sau'in fasikin lalle sun kasance liyagun mutane kuma menene su fasikai kenan mutanen da ke luwadi liyagun mutane ne ko fasikai ne su to shi wannan luwadi menene hukuncin shi a mahanganin musulunci to wannan shi luwadi din nan a wato abu ne sananne cewa luwadi daban zina daban an gane a cikin urf da luga malamai suna bambantawa tsakanin zina da luwadi da maduho abubuwa ne daban daban da kuma saduwa da dabba a ga mutum dan adam mai hankali kira kuna sallah da shi a masallaci daya a zo a ga wannan bawan Allah an kama shi yana saduwa da tinkiya wannan bawan Allah ya sadu da tinkiya ta hanyar sha'awa ne menene yake bukata yayin wannan abu shin ba mata ne a duniya a matan ma ba karuwai ne in lalacewa ya kai shi yayin zina ya je amfani da kudin shi mana a kama shi yana zina da mace ai ya dan fi sauki za a dan fi ganin shi a matsayin mutum daga zo ga mutum ana a cire shi alhaji kuna sallah kan gaba ka ga shi yana saduwa da tinkiya dan Allah ya za a kalli wannan mutumin dan Allah nan gaba za ka iya hada sauri da shi kuma wannan dabbar da aka kama shi yana takanta an baka kyautar dabbar waye za a ba kyautar dabbar ya yanka ya ci alhamdulillah to wa'annan gaba ɗaya da na ambata kowanne daga cikinsu yana da hukuncin shi daban an kiranto daga Imam Shafi'i a cikin mafi ingantuwan maganganunsa cewa hukuncin luwadi kamar hukuncin zina ne a wajen Imam Shafi'i hukuncin luwadi da hukuncin zina su ɗaya ne an gane wannan ko wato azzani yaku wazani fajlidu kulla wahid minhuma bi'atta jalda an gane wannan ko shi ma haka nan luwadi in an kawo mutum yayi luwadi shi ma haka za a yi masa wasu daga cikin ɗaliban Imam Shafi'i sun ce luwadi kawai zina ne domin shi misalin zina ne a wajen sura da wajen ma'ana sai ya zamanto mai luwadi za a kira shi zaniyan mazinaci sai ya shiga cikin umumin wannan aya to wannan magana ya gaskiyar magana shin mai luwadi za a kira shi mazinaci malamai suka ce wannan magana ba daidai ba ne domin shi wannan ya saba ma ur ya saba ma luga a kira zina da luwadi a basu hukunci daya cewa baka ganin da mutum zai rantse cewa ba zai yi zina ba ce na rantse da Allah ba zai yi zina ba sai gashi an kama shi yayi luwadi shin kafara ya hau kan shi a'a ya ce wallahi ba zai yi zina ba sai gashi yayi luwadi to in yayi luwadi za ce yanzu kafara ya hau ka kai zina a'a to ba a yadda ba a cikin ur ba a yadda da mutum ya ce zai yi zina ba sai aka ga yayi luwadi ba a yadda a mai hukuncin zina ba an gani to saboda haka gashi ma sahabbai sun yi sabani a zamanin su game da hukuncinsa sahabbai sun yi sabani a zamanin su game da mai hukuncin luwadi inda a ce luwadi zina ne ai da sahabbai kawai sun ce in mutum yayi luwadi in ya taba aure a jefe shi in bai taba aure ba a mishi bulala dari to a zamanin sahabbai sun yi sabani game da hukuncinsa alhali sahabbai sun fi kowa sanin lugar larabci sun fi kowa sanin magangaren harshe fiye da Imam Shafi'i an gane wannan hanyar to wasu kuma daga cikin Shafi'iyya sun ce luwadi ba zina ba ne ɗaliban Imam Shafi'i suka ce luwadi ba zina ba ne sai dai ana kiyasta luwadi ne da zina kawai idan mutum ya yi luwadi sai a kiyasta shi da zina a ɗauka ya yi zina ne an gane wannan ko to shi ma wannan ba daidai ba ne saboda tabbas an sallama cewa lalle ɗabi'a yana kira zuwa ga luwadi amma zina ya fi yawan aukuwa cikin al'umma an fi yawan samun mazinata fiye da yadda ake samun 'yan luwadi yanzu ma an ga ka ce ka nuna mana 'yan luwadi guda goma sai ka yi aiki amma aka ce ka nuna mana mutanen da ake zargi da zina-zina zaka iya nuna mutane da yawa an gane wannan ko saboda haka shi zina ya fi yawan aukuwa kuma zina ya fi girman cutarwa fiye da luwaɗi amma an fi kyamar luwaɗi fiye da zina amma kuma zina ya fi cutarwa fiye da luwaɗi saboda abin da yake biyowa baya na lalacewar nasaba ta hanyar zina ana samun mai lalacewar nasaba za ga an haifi yaro ana cewa waye uban shi ba a samun wannan ta hanyar luwaɗi shi ɗan luwaɗi mai yin luwaɗi baya yi ma wata ciki a ce an samu juna biyu ta hanyar luwaɗi amma ana samun juna biyu ta hanyar zina a rasa wane ne yake da wannan juna biyun shi zina wato lalacewar nasaba yana biyowa baya sai kasance abin da aka fi bukata wato ya kasance bukatuwa zuwa gare shi ya fi tsanani kuma ya fi ƙarfi wato Imam Shafi'i Allah ya masa rahama wato mai yiwuwa mafi girman dalili wanda Imam Shafi'i ya kafa hujja da shi shine abin da hadisin da Abu Musa al-Ash'ari ya ruwaito cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atar rajulu rajula fahuma zaliyani idan namiji ya sadu da namiji su biyun nan gaba ɗaya mazinata ne su idan namiji lalacewar shi ya kai matakin da ya iya saduwa da namiji ɗan uwansa ta dubura to fahuma zaliyani to hadisin nan da ya inganta da Imam Shafi'i ya samu hujja mai ƙarfi sai ya zama to kash hadisi ne da izi hadisi ne mai rauni kwarai da gaske an gane wannan ko to saboda haka Imam Shafi'i yana cewa wannan shine ra'ayin Abu Yusuf da kuma ainihin Muhammad bin Hassan wato dangane da luwadi wato wannan magana shine mazhaban Shafi'i shine kuma mazhaban Abu Yusuf dangane da abin da ya shafi luwadi cewa luwadi yana da hukuncin zina sannan magana na biyu daga cikin manganin Imam Shafi'i ya ce haddin mai luwadi shine a kashe shi kawai in ma a kulle mishi kai ko kuma a mishi hukunci kamar wanda ya rinda ko kuma a jefe shi wannan an ruwaito daga Abdullahi bin Abbas wannan shine mazhaban Imam Ahmad da isa da ruwaya daga imamuna Malik a rahimahullah shi ma Imam Malik yana da fahimtar cewa idan mutum ya yi zina kawai a jefe shi an gane wannan ko sannan akwai masu fahimtar idan mutum ya yi zina a ruso da gini ya faɗo masa a in mutum ya yi luwaɗi a ruso da gini ya faɗo masa shi wannan an ruwaito daga Abubakar bin Siddiq radiyallahu anhu akwai masu ganin kuma a yi ta jifan shi daga sama wato ma'ana yana can gidan sama a hau gidan sama can gidan sama da ya fi ko ina tsawo sai a wurgo shi kamar gini wanda yake 20 story sai a hau can sama sai a wurgo shi saboda kamar yadda Allah yake cewa wa ja'alna aliyaha safila hadin nan wa amdarna alaihim hijaratan min me yawwa mun sanya sama ya koma ƙasa to so haka an daga shi sama an yi ƙasa da shi to duk wannan gaba daya wato ya shahara daga Imam Malik shi ma shi kuma Abu Hanifa rahimahullah ya ce laysa fil liwat haddun bal fihi ta'zir bi annahu waqa'un la yata'allaqu bihi al-mahr yace babu haddi ga luwadi tabbas luwadi zunubi ne mai girma babban zunubi ne amma babu haddi domin saduwa ne wanda sadaki baya biyowa baya saduwa ne wanda ba a cewa yanzu idan namiji ya taki namiji ana cewa sai ya biya sadaki ba sadaki to tunda babu sadaki haddi baya ratayuwa da shi amma zina fa idan mutum ya yi zina da yarinya ko ya yi zina da mace to dole ne in an kama shi sai ya biya wannan sadakinsa na kuma za a tsaye mai da haji an gane wannan ko to saboda haka a wajen Abu Hanifa shi yana gani idan mutum yayi luwadi ba sai an kashe shi ba an gani za a yi mishi ta'ziri ne kawai wato alƙali shi ya san abin da ya dace ya aikata a gare shi an gani wannan ko kuma yace a cikin luwadi babu tozartar da nasaba a ce in an yi luwadi da wali za a samu yaron da ba san uban shi ba babu shi a cikin wannan annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda thalathin jinin mutum musulmi baya halarta a zubar da shi sai da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku insanun wa kufrun ba'da iman wato karsantaka ya zama to mutum ya taba yin aure sai yayin zina to mutumin da ya taba aure yayin zina to za a jefe shi sai ya mutu sannan wa kufrun ba'da iman mutum ya kafirta bayan yayi imani ba bi ma'ana mutum yayi ridda shi ma'anan jinin shi ya halatta wa qatalu nafsin bi ghairi haqqi da kuma kashe rai ba tare da haƙƙi ba to annabi ya ce waɗannan halaye guda uku su ne kadai suke halatta jinin mutum musulmi to tunda su ne kadai suke halatta jinin mutum musulmi mutumin da yayi luwadi yana ɗaya daga cikin waɗannan sai Abu Hanifa ya ce mutumin da yayi luwadi baya ɗaya daga cikin waɗannan tunda baya ɗaya daga ciki ba za a yanke mai hukuncin kisa ba an gane wannan dai to saboda haka a bai tabbata ba cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ga luwadi da wani abu zamanin manzon Allah ba kama wani yayi luwadi ba ballantana a ce manzon Allah ya yanke mai hukunci wannan luwadi munkari ne wanda ba a san shi cikin larabawa ba hatta cikin larabawan jahiliya ba su ma san abin da ya kira luwadi ba shi wannan luwadi an san shi ne ga al'umma guda ɗaya su ne mutanen annabi Lut larabawa duk jahiliyarsu ba san da wannan abin da ake kira luwadi ba an gano wannan ko sannan ba a taɓa kai wani ƙara a zamanin annabi da ya kama da wannan ba sai dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce manzon Allah yana cewa man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lut faqatlu al-fa'ila wal-maf'ul bihi duk wanda kuka same shi yana aikata aikin mutanen lut mutanen annabi lut ku kashe mai aikatawa da wanda aka aikata tare da shi da wanda yayi luwadin da wanda aka yi luwadi da shi duk akai shi lahira wannan hadisin ashabu sunan ta Abu Dauda ta Tirmidhi sunan Sa'id da Ibn Majah suka ruwaito wannan hadisin da isnadi ingantacce haka ce ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an samu mutane suna aikata aiki irin aikin mutanen zamanin annabi Lut annabi ya ce faqatulul fa'ila wal maf'ul bihi ku kashe mai aikatawan da wanda aka aikata wannan katobara tare da shi an gane ku ba wai a kashe fa'ili da maf'ul bihi na nahwu ba kada wani ya ce to kun ga yanzu fa'il da maf'ulun bihi yanzu haramun ne yanzu an ce faqatulul fa'ila wal maf'ul bihi a ku kashe mai yin luwadin da wanda aka yi luwadin tare da shi an gane wannan ko Tirmidhi ya ce hadisun hasan kuma Abu Bakar radiyallahu anhu yayi hukunci a zamanin sa da kashe wani wanda yayi luwadi ya rubuta wasiƙa zuwa ga Khalid bin Walid bayan ya nemi shawaran sahabbai cewa lallai wannan wanda yayi luwadi a kashe shi to wasu daga cikin ƴan Hanabila sun nakalto ijma'in sahabbai akan cewa lallai haji na mai luwadi shine kisa to amma sun yi sabani wani irin kisa za a yi masa tunda dai hadisi ya riga ya zo cewa duk wanda aka kama shi yana luwadi bai hukuncin sa kisa to amma hadisin bai faɗi irin yanayin kisan da za a yi ba sai sa Imam Ahmad bin Hanbal a nashi fatawa shi ma ya yarda in an kama mutum ya aikata irin wannan aiki za a kashe shi to amma kuma an yi sabani akan yaya za a yi a kashe shi din daga cikin ƴan hanbaliya akwai masu cewa yurma min shahi za a jeho shi daga sama za a hau da shi can gidan sama can ƙololuwa a wurgo shi ya mutu daga cikin su akwai masu cewa za a rusa gini ya faɗo masa duka ba dai suna kokari su fassara waje Allah aliyaha sakilaha wa amdarna alayhi sunnan suna kokari su fassara cewa Allah yace mun sanya samanta saman ainihin kasa ya koma kasa sannan kuma muka yi musu ruwan duwatsu na ainihin jahannama akwai wanda yace za a rusa ainihin gini a gare su akwai wanda yace za a kashe shi ne da harbi da duwatsu kawai a dauki duwatsu ai ta harbin shi har ya mutu a ganin saboda ba a samu nassi karara ba wanda ya nuna ga yadda za a kashe shi shi yasa malaman fiqh suka yi sabani a nan wajen kun ga dai malaman fiqh daga cikin malikiya da shafi'iyya da hanbaliya da hanafiya sun yi sabani akan wanda yayi luwadi kuma kowanne daga cikin su yana kokari ya nemo nassi ai nake neman nassi malaman fiqh gaba ɗaya suna neman nassi ne daga cikin qur'ani da hadisi da ijma'i da qiyasi da sauran ka'idoji ina fatan gane wannan ko to saboda kun ga sun yi sabani ɗan hanafiya sun ce ma babu wani dalili na kashe wanda yayi luwadi sai dai alƙali kawai zai duba abin da ya dace ya mai na ainihin ta'ziri kaga shi ga abin da ya fata su kuma Imam Shafi'i yace luwadi daidai yake da zina irin hukuncin zina za a yi shi ma ya kawo irin nashi dalili ko sannan Imam Malik shi ma ya shi kuma Imam Malik yace za a kashe shi ne shi yace za a kashe shi ne da jifa Imam Ahmad shi ma ya yarda za a kashe amma akwai sabani maganganu wajen guda uku akan yanayin kisa din to wannan ba zai nuna mana malaman fiqh suna yin bincike akan dalili ne kafin su yi magana malaman fiqh ba sa gina hukunci da ka in suka gina hukuncin nan in ma ya zamanto sun dace a wajen ijtihadi suna da lada guda biyu idan kuma suka yi kuskure a cikin ijtihadi suna da lada daya annabi ya ce idza hakama al-hakim ha fashtahada fa asaba falahu ajrani fa idza hakama fa aqda'a falahu ajrun wahid idan mai hukunci yayi hukunci sai ya ijtihadi sai ya dace da sunna zai samu lada biyu idan yayi bincike yayi ijtihadi sai ya kuskure zai samu lada daya ashe shi malami in dai yayi ijtihadi yayi bincike to insha Allah baya tafiya a banza zai samu lada in ma ya zama to ya dace zai samu lada nawa in kuma ya kuskure fa amma idan mutum ya zama to ba fagen shi bane jahili ne sai ya shiga fagen sai ya dace lada nawa zai samu jahili ne sai ya shiga fagen sai ya dace lada nawa ba lada bal zai ma samu zunubi ne idan kuma ya zo ya ijtihadi irin na irin na jahilci sai mai sai ya kuskure to nan ne ma zai shiga cikin zunubi mai girman gaske an gane wannan ko to kun ji abin da malamai suka tattauna to menene abin da yafi inganci kan wannan matsala za a kashe shi za a kashe shi ko amma yaya za a kashe shin to wajen kashewan an ba alƙali dama ya duba alƙali ya duba hanyar da ya ga ya fi mai sauki wajen yanke hukunci tunda ne manzon Allah da ya karantar da mu a kashe shi bai faɗi yanda za a yi a kashe shi din ba amma dai ya tabbatar mana lallai a kashe shi amma idan an yi zina da ƙaramin yaro fa in an yi luwaɗi da ƙaramin yaro fa wanda bai balaga ba za a kashe shi dan an ce faqtulul fa'irul maqul sai yazo ya samu irin ƙananan yaran nan yan shekara goma yazo yana ta luwaɗi da su shi za a kashe shi amma ƙaramin yaro fa shi ba za a kashe shi ba an gane wannan ku to yaya hukuncin maɗugo mace irin mata suna ainihin alaƙa da junansu suna gogan jikin junansu har ya zamanto sha'awa ya sa sun fitar da ruwa shin wannan abin ya dace da musulunci ko ya saba ƙaulan wahidan ya saba ma addinin musulunci to amma akwai wani hukuncin da malamai suka faɗa ko kuma akwai hukuncin da ya zo cikin Qur'ani ko hadisi cewa in an kama su za a yi kamar yadda kowa ya san ƙarya haramun ne ko jiba ba kuma wani hukunci aka ce a yi in an kai kotu idan an kama mutum ya yi ƙarya bulala nawa aka ce a yi masa in an kama mutum ya saba alƙawari bulala nawa aka ce a yi masa amma waɗannan ƙananan zunubai ne ko manya ana iya samun zunubai manya amma kuma duk da haka shari'a bai sanya ta'ziri a gare su, bai sanya haddi a gare su ba. Wannan ma tuko babban laifi ne, amma kuma shari'a bai sanya mai ba, shari'a bai sanya wani haddi ba. In an kama mata suna ta'ziri, an kama mata suna yin madugo, to alhali zai sa a kamo su ya musu hukunci gwargwadon abin da alhali ya ga shine maslaha. Ina fatan gane wannan. Yau amma saduwa da dabba fa, an samu ruwaya na Imam Ahmad, a wani ruwaya na Imam Ahmad ya ce saduwa da dabba za a hukunta hukunci kamar dan luwadi, wato hukuncin fakisa. Wannan akwai hadisi ingantacce wanda ya zo akan wannan. Annabi ya ce idan an kama mutum yana saduwa da dabba, faqatuluhu wa qatulul baha'im, ku kashe shi ku kashe dabba din, shi a kashe shi, dabba ma a kashe shi. Ina fatan gane wannan. Wannan hadisi Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Irwa, hadisi ne ingantacce. To kaga, so shi dabba mai laifin shi, shi mutumin da ya yi luwaɗin da dabba an san laifin shi, to shi dabban mai an laifi ne. To kada dai kada ya zama to dabban nan ya sadu da dabba, ruwan maniyinsa ya haɗu da na dabba, dabba ta samu juna biyu a samu wani irin halitta, ya zama to mana bala'i a cikin al'umma. Mu kasa gane wannan dabba ɗan adam ne ko dodo ne, ya zama mutum dodo-dodo, a zo a haifar ma mutane bala'i, zai iya yiwuwa shi ne dalilin da ya sa shari'a ta ce shi ma dabban kawai a kauri. Kama wannan dabba in an yanka an baka za ka iya cigo? Wani ya ce shi zai ci ko kyama wani ji ba. Amma gaskiya ya kamata mutum ya ji kyamancin wannan dabba. Wani ya zai za. Duk ɗan adam da kaga yana saduwa da dabba, ni a tunanina ba sha'awa ba ne. Ɗan suka ɗan cultism ne. Matsatsi ne, boka ne ya ba shi wannan ƙa'ida. Irin boka ne da ke cewa a sadu da mahaukaciya. Sace ka samu mahaukaciya da ta shekara bakwai tana hauka, ka ringa saduwa da ita. In kai shekara bakwai tana saduwa da mahaukaciya, za ka zama to mai kuɗi. Sai ga wani zai zo ko nauyi baya ji, saboda yana so lallai sai ya yi kuɗi. Wani ma zai zo yana saduwa da tinkiya, lallai sai ya yi kuɗi. Shi kenan sai a zo a kama shi. Zai iya yiwuwa wani yanzu billah mai kiran sallah ne a wani masallaci. Ko zai iya yiwuwa ma ɗan kwamiti ne, ko zai iya yiwuwa wani mai kuɗi ne, alhaji ne mai taimaka ma al'umma. Amma tun da aka kama shi, zai Allah sarki a shaida ma kuɗin da ya samu gaba ɗaya ga hanyar kuɗin nan. Wa'iyazu billah. Ina fatan gane, duk mutumin da Allah ya taimake shi ya gama rayuwar shi ya yi mu'amala da shirka ba ya more, Allah shi taimake mu. An ce lokaci ya yi. Insha Allah za mu kai a nan. Insha Allah Allah ya kai mu gobe, za mu rufe ainihin tafsiri. To muna gayyatar al'umma gaba ɗaya da waɗanda suka halatto da waɗanda ba su halatto ba, in sun ji wannan magana gobe za mu rufe, muna gayyatar kowa ya halatto wannan rufewa ɗin. Allah ta'ala ya kai mu goben lafiya. Abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan shi. Abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya. Allah ya zaunar da duniya lafiya. Allah ya mana maganin kafirai da masu makirci da masu nufin cutar da addinin musulunci a ko'ina suke. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.